sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Far'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a, barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Bahari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu, muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimakon shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara a jihar Georgia da ake kwatanta ta da mai muhimmanci a jihar Asabar domin gudanar da gangamin siyasa tare da ƴan takarar majalisar dattawa na Republican wanda za su fafata da ƴan Democrat a zagaye na biyu a watan Janairu, zaben da zai tabbatar da jam'iyyar da za ta samu rinjaye a majalisar dattawan Amurka wanda za ta yi aiki da gwamnatin Joe Biden. Biden tsohon matamakin shugaban kasa ya lashe jihar Georgia amma ba sanar a hukumance ba da tazaran ƙuri'u kusan 12,000 a cikin kimanin ƙuri'u miliyan 5 da aka kada a jihar. Amma kwamitin yakin neman zaben Trump ya ce ya shigar da ƙara a kotu a ranar Juma'a domin kotu ta soke sakamakon zaben na ranar 3 ga watan Nuwamba a jihar. A jihar Asabar, Trump ya kira ga gwamnan jihar Georgia Brian Kemp da ya shirya wani taro na musamman da 'yan majalisar jihar domin soke sakamakon zaben da aka yi a jihar, kana su zabe masu gudanar da zabe wanda za su goyi bayansa, a cewar jaridar da Washington Post. Sai dai fadar White House ta ki cewa ufa akan wannan batu. Rasha ta kaddamar da aikin bada maganin rigakafin coronavirus a jiya Asabar domin daƙile yaduwar cutar da ke sauri fiye da kowace cuta a tarihi. Mutane da ke kan hatsari su ne suka fara samun maganin wanda aka yi wa suna Sputnik V da suka hada da ma'aikatan kiwon lafiya da malaman makaranta. An tabbatar da rigakafin ne a cikin watan Agusta duk da sukar lamiri da masana daga kasashen yammacin duniya ke yi game da matsalolin da ke tattare da gwajin maganin. Rashi ta shirya bada maganin ne yayin da kamfanonin magani na Amurka da suka hada da Pfizer da kuma BioNTech suke shirin yin hakan a mako mai zuwa, biyo bayan amincewar kwanan nan da Burtaniya ta yi. Kamfanonin haɗa magungunan guda biyu sun samu amincewar Amurka a watan da ya gabata. Rasha ita ce kasa ta hudu ta duniya da coronavirus ta fi barna, inda sama da mutum miliyan 2,400 suka kamu da cutar, a cewar cibiyar sa ido akan cutar ta jami'ar John Hopkins. Mutane da suka kamu da cutar COVID-19 a faɗin duniya sun haura miliyan 66, kana sama da wasu mutum miliyan 1,500 ne suka mutu da cutar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka tana kwashe ɗaruruwan sojojinta da ta jibge a Somalia domin yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'addan Al-Shabaab, duk da cewar kwamandojin sojin sun tabbatar da barazanar da ƙungiyar mai alaƙa da Al-Qaeda ke yi na ci gaba. Akwai barazana, in ji mai magana da yawun rundunar Amurka a nahiyar Afirka, Colonel Chris Kanz, yana faɗa wa muryar Amurka bayan sanarwar yammacin Juma'a game da umarnin da shugaba Donald Trump ya bayar na kwashe sojojin Amurka daga Somalia. Amma kansa ya ce duk da taurin kan Al-Shabaab an magance ta. Ya ƙara da cewa an yi maganinta ne da yawan matsin lamba da ake kaiwa akan ƙungiyar. A cikin watanni, jami'ai a ma'aikatan tsaron Amurka sun bayyana damuwa akan ƙwarin gwiwa da ƙarfi da kwamandojin Al-Shabaab suka nuna, da kuma rahoto na baya-bayan nan daga babban mai bincike a ma'aikatan tsaron Amurka, inda ya yi gargadi cewa duk da ƙoƙarin da ake yi, Al-Shabaab na nan da ƙarfinta. Shugaban wata babbar kungiyar kare haƙƙin bala'adama a Masar da aka kama makonni 2 da suka shuɗe bisa zargin ta'addanci, a jiya Asabar ya ce yana sa ran gangamin neman sake shi zai taimaka wurin sake wasu da ke ɗaure bisa irin wannan zargin. A watan da ya gabata, masu fafutuka sun kalli tsire gasa Abdul Razak, babban daraktan kungiyar kare haƙƙin bala'adama a Masar ta Egyptian Initiative for Personal Rights EIPR a takaice tare da wasu ma'aikatan kungiyar guda biyu a matsayin tsangwamar siyasa na bayan nan da shugaba Abdul Fattah al-Sisi yayi. Ma'aikatar harkokin wajen Masar ta faɗa cewa kungiyar ta EIPR ba ta da izinin aiki wani zargi da kungiyar ta musunta. Babu wata sanarwa a hukumance daga masu shigar da ƙarar jama'a tun lokacin da aka sake Abdul Razak kana ba a iya samun bayani daga jami'ai ba. Kamen da ke zuwa bayan da kungiyar EIPR ta shirya taro akan batun take ƴancin bil'adama akan manyan jami'an diplomasiya 13 a Al-Kahira, lamarin da ya haifar da sukar lamiri da ba a saba gani ba daga kasashen yammacin duniya da kuma wani gangamin ƙasa da ƙasa a shafukan sada zumunta.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa
a kai miki dole.
Kasuwa.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Masu sauraron mu, barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na kasuwa a kai miki dole, wanda yau ni Haruna Mamman Bako zan gabatar muku, inda muka leka a kasuwar Bazaga da ke cikin gundumar birnin Kwanni.
To yau shirin kasuwa a kai miki dole gashi nan ya kawo kasuwar Bazaga, kuma mun sadu da wani mallami mai saida dusa. Barka mallami, muna lafiya ko? To ni bayanin dusa gashi mun ga dusa ga buhuhuwa ga ciyoyi
kowa haka na rauri. To dusa muna saida tuwo ta naira 120, buhu kuma muna sai su naira 4500.
To ana zakuwa sai sosai kamar irin yau?
A wana sai gaskiya a yi ciniki don babu ma dusa ta kai karshe da yadda Allah.
Kamar buhu ne an ka shigo da su tun da zuwa yi?
A sai yanzu lokacin da manana ko da mun shigo da ita ba a shigo ta da yawa, ba ta wuce buhu 30 wanda an ka shigo da su nan.
Kuma duk sun kare yanzu.
Yadda Allah guda ɗaya rage gashi nan.
Kuma da ya kare za a yi lodi a kawo duk ko dai da nan za a tsaya.
A da nan za mu tsayawa domin sai dai mun hankuli har jibi.
To ga munan mun yi wajen Gujiya. Muna laya na tizo miya sunanka?
Azumai Gunduwa.
Abdullahi Gunduwa, to ni a bayanin Gujiya.
Gujiya. To Gujiya da inda duk lokaci ya kama muna sai sai ta nan 250, muna sai sa buhu naira 1500.
To yanzu tun da so haka kan zaka nan kasuwar ba zaga ga ka bayani shike.
Bayani shike yanzu da yau da kasuwar da sai dai a ce alhamdulillah.
Mutane ba su taba ba ke nan.
Ba su taba ba.
To me ya kawo haka?
To yanzu ciniki ya kawo ga.
Nan mun ga ga nina na wanga.
Ya ta wannan.
Me ya ta ko me ya bayani?
Me ya bayani ta abin da ya sadu.
Wace irin me ya ka ce me ya wace irin bakko?
Eh bakko.
To me ya bayani
Kiyoyinta muna sai suwa naira 150, muna sai suwa naira 100,
kuma ana taba sosai sosai. Ga wancan abun yana na
gabuna.
Gabuna bayanin gabuna albasa.
Abinda abin bayanin gabu inda duk lokaci ya kai muna sai naira 100 yanzu, ko abinda muka sai shi naira 120,
kuma ana taba sosai.
Ana taba amma yanzu alhamdulillah.
Kuwa alhamdulillah. To ga goro na gani shi ne bayani ne, naga ga kulli ga kuma abin da
kulli dai muna sai suwa naira 100 naira 100 naira 50.
Oh.
Eh, akwai ma har na mutala yan karati a baka,
kuma ana tabawa sosai.
Ana tuba sosai.
Ga gishiri na kawo ne yan gishiri na cizo, barka da warhaka. Me sunan ka?
Hamza. Hamza
da can Najeriya kaga zakkuwa nan ba zaga wurin kasuwa ke ne
dan ka nan dumun zan makwabta.
To yin bayanin ga gishiri ga nina na wanga gari duka gani.
Gari gishiri na.
To ni a bayani ne shi tiyoyi
120 wanga 120 shi ko.
Naira 120.
Ah.
To
dala dala ne.
Ah, dala 120 sai ba na Niger. To can wancan muna na shi ko
kanwa da abuga kamisa
kanwa kanwa kalisa.
Eh,
ita ko ni bayanin ta?
Bayanin ta 80.
To ni aka da ita
dabbobi aka ba?
Dabbobi aka ba. Ga me nama kasuwar ba zaga ya bangaren nama. Ga nama na ga harka kala kala an abin ga kamshi dai ka tashi min bayanin nama.
Mamman Musa ba zaga koli.
To ga nama yau ana tabawa?
Gaskiya ana tabawa ba lahi.
Naman nina na kai yanko.
Gaskiya akuya ce na yanka.
Akuya guda nawa kai yanko irin yau har kasuwa?
Guda ce, sai dai babba ce gaskiya.
Babba ce. To an taba mutane na taba ko dai ba su wada taba da.
Ya sama taba alhamdulillah ga sun mutane sun gina.
To daman ga al'ada in ka tora kasuwa ba zaga yau ga in kai yanka tana karewa kamar ta tashi.
Bare ka tana karewa.
To yanzu ana hana taba. Kamar ta nawa nawa aka yankawa?
To in sabbin tuni za a sai ana sanin 100 wani na 1000 yana sai wani kuma na naira 100 wani na 200 haka na abin kasake ta yara
mun gode Allah ya bada kasuwa
ya sunanka
Alhaji Musa Mota ba sabara iko Allah ya
bada Musa Musa Mota ba sabara bayanin bayanin takin zamani kakana abin suke
to takin zamani buhu ne muna sai suwa naira 1011
to
ai gare mu na sai suwa 9500
to
kuma shi ko kaga gare mu na sai suwa 9000
to
a kwanon takin zamani ma sai naira 600 wancan babba ma sai 650
to ko ke yanzu kaga ake ciki mutane na zakwa suna taba
ah wallahi alhamdulillah ya bole yana taba
amma dai yanzu
cinike ne yanzu ina dan aramci sai an so ma ake albasa ya hija sosai
to yanzu nan buhu ne an ka sai suwa da zuwa zakwa yanzu
to Allah yana sai buhu 11 Allah ya
ka dan taba ka ka kamaki
eh alhamdulillah
to a dahe sosai a dahe muna ci gaba da cewa da cikin kasuwa ga mu mun taho nan muna yawata muna kallon kasuwa abubuwa na tafiya ga menemu menemu barka da raka ni a sunanka
Abdullahi Fari
to a bayanin lemu na ga wani kwallade ga wani abin gabi ya bayani ne
to lemu dai yau dai ka ga yadda shike ko ba gaskiya ba kwallade da kaga gani nan yau lemu dai sai dai a hankali ko ba gaskiya ba amma dai gaskiya ka sa ta a hankali
eh a hankali ni ka gani a hankali
to ka san yanayin yanzu lokacin da muke ciki
lemu muna sai da naira 50 bi naira 50 naira 20 to ba mu na an ka so da sutun da swahi
a gaskiya ya buhu guda ne saboda jiya lemu yayi tsada
yayi tsada ina ce inda kuka soya ina na kuka so shi
illela muke so shi
illela
9000 jiya yake
to can farko nawa na kuka so shi
muna so shi 7700 8000
to ku ko yanzu nan kun kabra ma mutane shi nawa na kuka kabra mutane
to ai kasuwa asiri ce
to ai nan tun da kasuwa mu nan kasuwa kai miki dole kowa na ba mu bayanin nawa nawa aka sai so ko mu ba sai samu ba nawa aka sai so nan wuri
a to nan muna sai da naira 30 bi naira 50 can murtala biyu nan murtala
wanda a kwallade to wanda ba kwallade ba
shi ma muna sai da manya da uku naira 100
wanga dubu hun ya kare shi da sauran wanga
awo to ban ciko buhu gaba ɗaya ba saboda canjin kasuwa
to ana nan kuma ana mutane na zuwa suna luwa suna taba
wallahi alhamdulillah ko ba gaskiya ba wallahi
alhamdulillah
an insha Allah
mun gode sosai muna nan muna zagayawa cikin kasuwa ga wani mai gyaran takalmi da sauransu mun kawo inda yake mallami ne ya sunanka
sunana Zubairu
to kaga magana gyaran takalmi yau
gyaran takalmi sau da dama dama saboda lokacin ruwa na muke yanzu
to ka tattaba bi ka taba tun da fa'i
to rulle kan na taba na azinci alhamdulillah
to ka kai gyara takalmi na tun da fa'i
to gaskiya yanzu ban da misali saboda yanzu lokacin ruwa na yanzu sai dai a hankali
ni ka gani ni da lokacin ruwa
yanzu babu mutane babu gyaran takalmin ma yanzu sosai sosai
ni ya dalili
saboda mutane sun waje yanzu duk suna daji
suna daji mu daji can cikin daji takalman su ba su kaca
to yanzu an kasu ke su kawo mana nan kasuwa
to wanda ta taba
wallahi alhamdulillah
mun gode mun gode ga mun da cikin kasuwar ba zaga muna kekewa kaya dai kala kala muna gani ga sunan mun ka inda masu yaggwai barka da warhaka Latijo Latijo me sunan ka
don mu zai bayanin yaggwai yau kaga abin ka ta haya ana zakwa ana tabawa
ne ka ga me yanzu a hankali na sanna sanna
a hankali a hankali
sai ka sa yanzu a hankali na kalle ne ba tawa tawa da zan si kome da muna ga Allah
duk shekara haka ne in lokacin da mana kama abin bai gudana
a tare gudana ya dan mai yaggwai masalata
yaggwai wace kala da wace kala aka sai suwa dinga na ga su dogaje wasu kanana wasu
muna ginda shanu muna irin wadanga da yaggwan abin ga
wai ni an kai taba
ko wadanni ana taba
ga wani mai magani mu hadu da shi mai magani ne ya sunan ka da wani waje kace da ina
yawa daga Lela ne ji
daga Lela ta Najeriya
eh ta Najeriya
to da mi da mi kaga sai suwa dubba ne kala kala yan gani
to ce akwai magani shafa wani sanyi ciwon kafa ciwon baya rike wa jijiyoyi
da
akwai kuma na kaikayin jiki da kuraje
to wani mutane sun kai taba tun da swahi
yan ciwon jiki saboda yana da damuna ba
saboda yanayi na aiki
eh na aiki
an ka sha sai a jijiyoyi sun
ka jijiyoyi ta su koma inda take
na'am
yawa
to kuma kai kankan ka ka gamsu da kasuwar ta
eh ni kaina gaskiya na gamsu alhamdulillah
an ka bambanta da can yan makonnin da suka gabata kaga abin ka tiya
eh gaskiya abubuwan yanzu ka san kuran su tafi daidai sai an kai kaka
sai an yi kanan damuna
sai an yi kanan damuna
kuma ko ke yanzu ka tattaba
yawa kuma yanzu alhamdulillah nan tattaba
yanzu haka mun kawo rin yan aya yawa ina mai magana aya shike mallami ne sunanka
ina jirgi mai shago
ina jirgi mai shago ba baga ni abba yana aya
to ga tran mu ta sai
nawa aka sai da tiya nawa sai da buhu
naira 100 muka sai da tiya buhu kashin
yanzu tunda fa za ku yanzu an kai sai da tiya nawa ko kuma buhu nawa
san ko tiya nawa an kai so an da zube buhu guda
a buhu guda an ka zube bai kare ba
yayi kare ba har yanzu
to ga al'ada dama haka ne ko kaka
yanzu dai dan cirki ya ja ba ka san
ga kuli kuli muna bayanin kuli kuli mu ja
kuli kuli ga hadal dai shi fa sai a hankali
no no kuli kuli shi ke
to muna sai da shi uku naira goma
uku naira goma
uwa to sai dai kwariya
sai dai kwariya nan aka sai da
kwariya 300 naira
to ga dawa kuma na gani ita ko ni bayanin ta
dawa ita kuma 500 naira
500
eh
dawa kala kala ta yi muna bayanin ta
kuma ga
450 ga mai body ya zuwa ka
Abdullahi Nigeria
Abdullahi Nigeria wannan Nigeria ina ai Nigeria yawa gare ta
lela local gamma
lela local gamma to ya bayanin burodi
muna sai suwa 300 wanga muna sai suwa 300 wanga 150 wanga naira 70-80
to ya kaga kasuwar ba zaga yau
alhamdulillahi gurgudun hali
an taba
ah masha Allah
baraka wasu tahowa sai burodi maza ko mata
mata da maza su ya sai
mutanen gari ka sai ko baki
da baki da yan gida duk su ya
sai wana sai
kowa yana sai
to da mun ka saba zakku aka so kuma ya kaga kasuwar yau in aka goyi wani can baya
alhamdulillahi abin ya ci gaba
abin ya ci gaba
gaskiya
kuma ka tattaba kai kanka ka to ga muna cikin kasuwar ba zaga inda mun ka isko wani mai rogo wanda zamu hira da shi kuma ya bamu wani dan gunto rogo malami ne sunanka
Isi Muhammadu
to rogo naga kashi kashi nawa nawa kashi kashi rogo
200 naira 100
naira 200 naira 100 to in guda mutun ka so fa
to in guda mutun ka so
to ka ta guda ga ta nan wata ga ta kulme me ya ga ta nan
to ita ana sai sai ta murtala 2 naira 40 naira 30
masu sauraron mu anan ne muka zo karshen wannan shirin na yau na kasuwa a kai miki doli wanda ni Haruna Hawan Bako ne shirya ni gabatar inda kuka ji mun leka a kasuwar bazaga dake cikin gundumar birnin Kwanni daga nan sai in ce muku a madadin dukkan sauran abokan aiki daga sashen Hausa na murya Amurka masu salam
shirin bi o e Hausa kasuwa akai miki doli
jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
jama'a masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a wannan filin nasihar Lahadi ina mai suna Reverend Father Moses Ma'aji Fadan Cocin Catholic da a Diocese na Yola jihar Adamawa ta tarayyar Nigeria ina aiki a makarantar secondary ta Farkaka Augustine dake cikin garin Mayo Balwa yau ina yi mana kira domin mu bada hankali ga rayuwa ta tsarki ta yaya zamu yi wannan da farko dai a zaman mu na masu bi ko a cikin musulunci ko ta addinin Krista ya dace da mu bada hankali akan zaman tsarki wata tana daya daga cikin tushen sahihiyar rayuwar addini amma a cikin takaici shi ne mutane da dama yau so su bada hankali akan yin tsarki fiye da zaman tsarki yin tsarki ya shafi abinda ido na iya gani ne kawai amma zaman tsarki ya shafi abinda zuciya ke tanadi wanda ke kuma inganta zaman salama jin kai da cigabar al'umma zaman tsarki ya kunshi tsaftar zuciya mutum mai zaman tsarki shine wanda ke nazarin dokoki da farillan Allah yana kiyaye su dare da rana kuma ta yin haka yana tabbatarwa sauran al'ummai cewa cike yake da hikima da fahimi manufa a nan shine duk wanda baya zaman tsarki ko yayi tsarki banza ne domin ka'idodin mutum da al'adu mutane ne suka sha musu kai saboda haka masu sauraro idan muna so mu kyautata rayuwarmu da ta al'umma to ya wajaba mu bada hankali akan manufar zamar almajirai na Ubangiji wanda a cikin abubuwa da dama sun kunshi aikata adalci da gudanar da ayyuka na gari da gujewa annashuwan banza da almubazzaranci yin na'am da duk waɗanda ke aikata adalci sannan kuma mu yi kokari mu gujewa duk abin da ke gaba da rayuwar adalci da salama Allah kuma ya samu dace amin
Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai mai mashin shirin lafiya uwar jiki jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da jimirin sauraron mu ni ce Aisha Tsule zan gabatar muku da wannan shiri
sarkin baiwa yau bangi sarkin baiwa roƙon nani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin
ayo shirin namu zai dubi cutar zazzabin cizon sauro wato malaria cutar na daga cikin cututtuka masu nakasa al'umma har ma ya kai ga kisa a duk fadin duniya kamar a kasashe masu tasowa yayin da ya fiwa kananan yara da masu juna biyu illa musamman ma a jihohin mu na arewa wannan cuta dai na so zama ruwan dare ga ma duniya domin jama'a da dama ba babba ba yaro na fama da wannan cuta mafi akasari da damuna ko dab da ficewar damuna aka fi fama da wannan cuta amma yanzu al'amarin ya canza hukumar kula da lafiya ta ya wato WHO a wani rahoto kan wannan zazzabin cizon sauro da ta wallafa a shekara ta 2017 kusan rabin al'ummar duniya na zaune ne a kasashe a yankuna 91 da cutar malaria ta fi kamari rahoton yayi bayani cewa a shekara ta 2016 cutar ta kama sama da mutane miliyan 216 kuma ta yi sanadiyar mutuwar 445 kuma yawancin su kananan yara ne daga Afrika. Hajiya Binta Muhammad, ma'aikaciyar gwamnati ce a Kaduna, Najeriya, ta bayyana mana yadda ta shafa ma da rashin lafiya kafin ma aka gane cewa malaria ke damunta.
To, a lokacin da nake jin zazzabi, wani lokaci zan ji baki na babu daɗi yana da daci, da ciwon kai, da ciwon ciki, wani lokaci kuma da zazzabi ga zuwa toilet. Ina yin bayan gari. Ne kama lokaci yana da su har ina yin amai. Sai abin mun yawa sai na tafi asibiti. Da nake asibiti aka ce za a bani magani amma sai an auna ni an gane ni damu.
Dama zan ce to ba ai gwaje-gwaje ba.
Sai na ba su haɗin kai na ce na fita haka nan. Sai aka ɗauki jini na aka auna ni aka ce ina da malaria ba dan yi min yawa a jiki na sai sa har ma ni kan kai ga gawo ni amai kuma.
To kin dade ne baki je asibiti ba kenan?
Na dade wani lokaci sai ina zuwa chemist din dan sai magani insha Allah sai sauki in sai ma sai na ga abin yayi ya kai ga sani amai da gudawa sai dai kawai sai na ci to bari in je asibiti a gane me ya matsala saboda akwai cututtuka da dama waɗanda suke shiga yaran mutum ya kai ga wannan kuma ta kai finding out suka gane cewa malaria ce take tare da ita.
To yaya kuma zancen kashe kuɗi sayan maganin malaria na da sauki ana samu a sauƙaƙe koya abin yake
in gaskiya da ɗaya za ka yi da kuɗinka don ba gwamnati ke ba da yawa ba sai maka gashi wannan sai an yi full dose na treatment ɗinka za a fara maka allura kwana uku kullum ana yin ɗaya sannan bayan an gama allura sannan a baka ƙwayoyin da za ka sha
ko a asibitin gwamnati ko sai a asibitin kuɗi
a asibitin gwamnati ma rubuta maka za su ce ka je ka saya
to Allah ya sauke
ya ani
Dr. Abdullahi Musa Koko likita ne a asibitin gwamnatin tarayya da ke Gusau wato Federal Medical Center ya yi bayanin alamomin malaria da matakan kariya da al'umma ya kamata su dauka
da farko dai ita wannan a wannan ciwon wanda ake kira malaria ko yanzu ko kuma ke zazzabin cizon sauro ko kudin sauro ne yake kawo shi a macen sauro wanda take ɗauke da wannan ƙwayar cuta wanda ake kira a turanci plasmodium to idan wannan macen sauron ta cinya na adam tana sakin wannan wani ɗiba jini za ta fito wannan ƙwayar cutar wanda za ta shiga jini kuma ta yi ta kawo wannan illa ta zazzabin ciwon malaria din.
Haka.
A wasu daga cikin alamomin shi wannan zazzabi na malaria akwai zazzabi mai zafi.
Na'am.
Zazzabi a tasam a wani rahon shi a wani kuma sai jikin ya dawo kuma ba wannan zazzabi ko kuma ya rika jin zafi. Sai kuma ciwon kai zazzabin ciwon kai haka zai yi kan shi na ciwon jiki sai akwai a ciwon jiki a ɗin da ɗaya jiki da ciwon baya akwai amai haka wani lokacin ma ta kan iya samu da ba ta yara kuma shi wannan yankin ya ci a wurin yara da kuma mata masu juna biyu sai ta iya karɓar jiki su yara sun har yake iya ja su irin mace ringa tsibirin jenna wanda zai iya ma da ne zai iya kawo matsala a kasa wanda lokaci ne da kuma lokaci ne da kuma yaran har su girma haka ya ci gaba wannan matsalar da aka samu a baya tana da irin labarin haka kuma amma cikin ciwon malaria din wanda da matsalolin shi a nan yankunan namu sosai da cikin ma yana zuwa cewa a cikin da kinta kalafi ne ana rashin su daya yana mutum da yana da suwa a wannan zazzabi to kuma irin shi shi ne wannan zazzabi kamar a wurin yara sai ga irin yayi saboda ya zai wahala a ciki kamar irin lokacin da ciwon ya fi tsamari kamar lokacin damina za ki ga yara nan da ne suna faɗa ciki har da irin yayin da suke zuwa makaranta za ki ga yaro ko da ana jarabawa ne kinki da wasu sun faɗi ba lafiya dole su koma gida iyaye a kasa shi kuɗi ana kokarin dai a yi ko a manyan ma za ki gani zai wahala cikin mutane goma da cikin kila mutane biyar ba ba su zo da irin wannan zazzabin ba a cikin shekara.
To na ji ka ce da damina kuma yanzu kaman bisa ga dukkan alamu sai ka ga bayan damina ma ta shige ba ko lokacin sanyi ne ma sai ka ga ana fama da irin wa'annan zazzabin ko ba na malarian bane wannan
a'a shi ma hakan amma yawan kamuwa da shi a lokacin damina ya ci saboda dai daga cikin abin da suke kawo shi ruwa da suke kwanciya sauro na hayayyafa a cikin yaƙi to amma idan ba lokacin damina ba ne sai ga abin yana raguwa amma kuma da yake muhallin akwai hanyoyi magudanar ruwa da sauransu za ki ga sai akwai sauro ɗin sai mutum ta amfani shi da muhallin shi.
To na ji kai ma a matsayinka na likita ka yi zancen kashe kuɗi to kana nufin kashe kuɗi ta ɓangaren mara lafiya ko kashe kuɗi ta wajen hukuma ko ya abin yake ne.
Hanya duka ya kunsa duka guda ba. Na farko za ki ga cewa kafashe a kaman tasowa irin namu suna kashe miliyoyin wurin kokarin cewa wannan cutar daga sai ma'azumi sun daga a wannan ladar mutane ana wayar musu da kan jama'a ana wayar da kuma ba da fesa sun da haka idan bai su tafi muhallin shi bayan haka kuma kasar ke kamawa saboda yanayinta za ki ga magidanta ko kuma sun da arziki yayin dole sai sun ɗauki kuɗi sun sai magani duk da ana dai bayar da maganin amma wani cikar da zai su saya ɗin don dai a ga cewa an samu lafiya millions of dollars da ke sakawa a cikin wannan abin nan dai a ga cewa an kawar da wannan
to wannan kuɗi da gwamnati ke kashewa kana ganin cewa yana kaman abin yana kaiwa ga gaci kuwa saboda zaka ga yawanci duk da kashe kuɗin sai ka ga cewa har yanzu dai cutar na nan ba a rage kaifinta ba
sai san da cewa duk da yake ana sa kuɗaɗe din kowa sai yayi nashi idan gwamnati za ta sa kuɗi kuma mutane su
dama dai ka san an ce rigakafi ya fi magani to idan haka ne wani shawara za ka ba wa al'umma.
Shawara da zan ba mu al'umma shi ne wannan tsaftace muhallin ne yana da matuƙar amfani magudanar ruwa da zamana ana kula cewa ruwan ba sa kwanciya sai da shi sauran ba zai iya ma samun lokaci da zai har ya yi kwayakwan shi har ya hayayyafa ba ma su shiga cikin gidajen mutane sai kuma kamar amfani da gidan sauro.
Shiri ne da ke tattaunawa da likitoci da masana harkar lafiya kuma ya amsa tambayoyinku da suka danganci harkar lafiya. Kasance da shirin lafiya uwar jiki na muryar Amurka tare da ni Aishatu Sule a duk Alhamis a shirinmu na rana. Saboda yanayi na lokaci a nan za mu dakata da wannan shiri muna fata idan kunne ya ji jiki ya tsira al'umma kuma mu dau matakan kariya domin an ce rigakafi fa ya fi magani a tara mako na gaba a halin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku ni ce Aisha Tsule a huta lafiya. Masu sauraro
taro baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin